Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Asabar 31 ga watan Yuli na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanin labaran duniya.
To Baballe, yau Asabar shirin dakatar da cire mutane daga gidajensu yake karewa bayan da shugaba Joe Biden da 'yan jam'iyyar ta Democrat a majalisar dokoki suke aiki gadan-gadan amma suka gaza daidaita dabarun kare miliyoyin Amurkawa daga tilasta musu barin gidajensu a lokacin barkewar COVID-19. Jiya Juma'a, babban daraktan hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce annobar COVID-19 za ta zo ƙarshe idan duniya ta zaɓi kawo ƙarshenta. Yau Asabar, wasu ƙananan ƙungiyoyin ɗalibai sun gudanar da zanga-zanga da ƙin jinin gwamnatin sojan Myanmar a mandali na ƙasar Bangkok. Kada ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suna zargin sojojin da aikata laifukan cin zarafin bil'adama.
Kanin labaran kenan. A Najeriya, rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina ta samu nasarar kama wata mata da wasu maƙudan kuɗaɗe da ake zargi na safarar makamai ne.
Buha Ilayo ya ƙara nuna mana cewa kamar yadda ta yi bayani cewa mijinta wani kasurgumin ɓarawon daji ne wanda kuma dama yana ɗaya daga cikin mutanen da muke nema.
A jamhuriyar Nijar kuma hukumomin ƙasar sun karɓi kashi na biyu na tallafin allurar rigakafin COVID-19 daga Amurka.
Haka nake unhwani da wannan dama ta wannan karɓan wanga magani aji na biyu. Dan in kira mutane duka 'yan ƙasa a hito ayi wannan shaushawa.
Sannan muna tafa da rahoto kan muhawarar da ta barke a tsakanin 'ya'yan jam'iyyar APC da hukuncin da kotun kolin Najeriya ta yanke kan shugaban rukun ƙwarya na jam'iyyar. Bayan nan kuma muna tafa da shirin adawu lafiya wanda Baba Yakub Makeri ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Yau Asabar, shirin haramta cire mutane daga gidajensu yake karewa bayan da shugaba Joe Biden da 'yan jam'iyyarsa ta Democrat a majalisar dokoki suke aiki gadan-gadan amma kuma suka gaza tabbatar da dabarun kare miliyoyin Amurkawa daga tilasta musu barin gidajensu a lokacin barkewar COVID-19. Sama da Amurkawa miliyan 3,600 ne ke cikin hadarin fitar da su daga gidajensu, wasu a cikin kwadaki, yayin da kusan dala biliyan 47 na tallafin gidaje daga tarayya zuwa jihohi na lokacin annoba yake jinkiri wurin isa hannun masu haya da masu gidaje. An fara samun tarkiya a jiya Juma'a yayin da ya bayyana ƙarara cewa babu wata mafita akan wannan batu. Sa'o'i kafin shirin haramta fitar da mutane daga gidajensu yake karewa, Biden ya kira ƙananan hukumomi da su ɗauki duk wasu matakan gaggawa su ba da kuɗaɗen. Akwai yiwuwar fitar da mutane daga gidajensu ya zuwa ranar Litinin. Babu wani uzuri ga kowace jiha ko ƙaramar hukumar da ta ƙi raba kuɗaɗe ga masu gida da 'yan haya wanda suka faɗa cikin matsaloli a lokacin annoba, in ji sadarwar Joe Biden. Jiya Juma'a, babban daraktan hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO Tedros Ghebreyesus Adhanom ya ce annobar COVID-19 za ta zo ƙarshe idan duniya ta zaɓi kawo ƙarshenta, yayin da yake magana akan ɓarkewar sabuwar nau'in coronavirus ta Delta. Hukumar kula da yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta ce cutar Delta tana yaɗuwa ne tamkar kyanda, kana cutar za ta iya bazuwa tsakanin mutane da aka musu rigakafi kamar waɗanda ba a musu ba. Hukumar WHO tana kan bakanta na taimakawa duk wata ƙasa ta iya yi wa akalla kashi 10 cikin al'ummarta rigakafi, kana akalla kashi 40 cikin 100 su samu rigakafi kafin ƙarshen shekarar nan, sa'annan kuma kashi 70 su samu rigakafin kafin tsakiyar sabuwar shekara, in ji shugaban na WHO wanda kuma ya ƙara da cewa cimma wannan manufar zai ɗau lokaci. Tedros ya ce kasashe da dama a nahiyar Afirka sun shirya fara aiwatar da shirin bada rigakafin, amma har iyau rigakafin bai isa can ba. Kasar da kashi 2 cikin 100 kadai ne na rigakafin da aka yi a duniya ne Afirka ta samu, inda kashi 1.5 cikin al'umman nahiyar ce suka samu rigakafi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Asabar, wasu ƙananan ƙungiyoyin ɗalibai sun gudanar da zanga-zangar ƙin jinin gwamnatin Myanmar a mandali na ƙasar Bangkok. Kana ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suna zargin sojojin da aikata laifukan cin zarafin bil'adama, yayin da juyin mulkin ke shiga watanni 6. Kungiyoyin ɗaliban jama'a sun hauke kuna suna zagayawa birnin Mandale da jajjayen tutoci da kore, suna cewa sun yi tarda duk wani yunkurin tattaunawa da sojojin akan komawa ga mulkin farar hula. Sojojin Myanmar sun kwace mulki ne a ranar 1 ga watan Fabrairu daga gwamnatin farar hula karkashin jagorancin Aung San Suu Kyi, bayan da jam'iyyar ta mai mulki ta lashe zaben da sojojin suka ce yana tattare da magudi. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke zaune a birnin New York ta Human Rights Watch ta faɗa yau Asabar cewa cin zarafi da sojoji ke yi wa masu zanga-zangar ƙin jinin juyin mulkin da kamen 'yan adawa da azabtar da su da kashe su da ma wasu nau'ukan ukuba da ake gana musu sun saba wa dokokin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa.
Anjima kaɗan Babai Akubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A Najeriya, rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina ta samu nasarar kama wata mata da ake zargi mai suna Aisha, matar wani kasuwar gumin ɗan ta'adda a garin Batsari, a lokacin da take ƙoƙarin arcewa zuwa ƙauyen Nahuta da kuɗin safarar bindigogi sama da naira miliyan biyu. Wakilin Musani Shu'aibu Malumfashi na ɗauke da cigaban rahoton.
Don jin cikakken bayani game da wannan mata da aka kama ya sanya na tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa.
Da ya faru shi ne ranar 25 ga wata na July da muke ciki na shekara ta 2021. Da misalin karfe 9 na safe an ga wata mata tana ta kokarin boye kanta saboda kada mutane su gane wace ce. Wannan shi ya jawo hankalin jami'an mu lokacin da take kokarin hawa mashin ɗin kabu-kabu wanda zai kai ta daga nan cikin garin Batsari zuwa wani ƙauye na Huta. To kuma dama mutanen wuraren waɗannan ƙauyuka waɗanda suke kusa da dajin Rugu suna ɗaya daga cikin mutanen da muke sa ido a kansu. Kuma Allah ya bada nasara lokacin da muka gudanar da bincike an samu kuɗi wanda ya ta ɓoye a cikin hijabinta ɗaure a cikin wata leda naira miliyan 2,405. Kuma bincikenmu ha'ila yau ya ƙara nuna mana cewa kamar yadda ta yi bayani cewa mijinta wani kasuwar gumin ɓarawon daji ne wanda kuma dama yana ɗaya daga cikin mutanen da muke nema da ake kiransa Nura Alhaji Murnai, kuma yana dabar kasuwar gumin ɓarawon wanda ake ce masa Aburaɗa. Ta ce shi ya aike ta kuma ta karɓo wannan kuɗi a jihar Kaduna. Muna kyautata zaton bincikenmu abin da yake nuna mana cewa kuɗi ne na safarar makamai. Kar ka manta cewa wata ɗaya da ya wuce an kama a wani kasuwar gumin ɓarawo da wajen kuɗi kimanin naira miliyan 4,500 da wani abu, shi ma wanda ya magana cewa bindigu ya kai daji a Kaduna kuma aka bashi wannan kuɗi, har yake cewa a kowace bindiga idan ya safara ana bashi naira 100,000. Shi ma wannan kuɗi ya ɗauko shi ne zai shiga Batsari, inda ya ce wannan ɓarawo shi ya ce je ya kai wa mahaifinsa. Saboda haka ita ma muna zargin cewa wannan kuɗi na safarar makamai ne.
Yanzu an yi ƙoƙarin danko shi mijin nasa.
To ka san ɓarawon daji ne wanda yake bashi da takamaiman wuri inda yake za a iya samun sa. Ba sa dajin Rugu, ba sa na Zamfara, ba sa Kaduna, amma dai tunda ita matarsa ta zo hannu muna kyautata zato insha Allah za ta taimaka mana a jawabai waɗanda za su taimaka mu kama shi.
To a wannan labarin kuma tarayyar a nan Katsina rundunar ta yi nasarar kama wasu matasa su biyar bisa laifin yi wa wani yaro fyaɗe. Labai, wane yaran ya zuwa yanzu ya ake ciki da su?
To shi wannan yaro wanda aka yi wa fyaɗe kamar yadda kai bayani yaro ne ɗan shekara 17. Wato ya je gida sai mahaifiyarsa ta ga baya iya zama, sai ta fara binciken shi kuma a nan ta gane cewa ga abin da ya faru. So ta je babban ofis ɗinmu da ke Central Police Station cikin birnin Katsina inda ta yi rahoto. Kuma lokacin da muka gudanar da bincike yaron ya yi bayanin cewa wajen kimanin mutum 11 suka yi wannan lalata da shi. Allah ya ba mu nasara mun kama 5 daga cikinsu waɗanda yake suna nan a hannu muna gudanar da bincike. Mun kai shi asibiti kuma yana karɓar magunguna. Su waɗannan mutane 5 kamar yadda muka rolar su jiya ba wanda yake musu akan cewa ya aikata wannan laifi.
Tabbas Kasumi Gambo Isa, wannan lamari dai sai an ƙara sa ido daga ɓangaren iyaye da kuma mahukunta ma a cikin gari. Sashi Abdul Mufashi muna Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Shu'aibu Malumfashi da wannan rahoton. Yanzu kuma ga Babai Akubu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
kwanaki da aka kwace ana fama da rikicin siyasa a Tunisia sakamakon tabarbarewar tattalin arziki da kuma karuwar cutar COVID-19 ya karya lago kawayen su na Turai da Amurka yayin da take samun goyon baya daga kawayenta na gabas ta tsakiya da suke lura da ko kasar ta musulunci da kuma demokradiyyar Tunisia mai tattare da rikici za su tsira kasashen Turai musamman Italy ta bayyana damuwa akan yuwuwar samun kwararren bakin haure idan Tunisia ta fada cikin wani tashin hankali Shugabanni masu mulkin kama karya daga Misra zuwa Saudi Arabia suna sa ran iko da shugaban Tunisia Kais Saied ya karbe zai iya jefa yankin mai yawan musulmi cikin tashin hankali amma kuma sun ji tsoron sake ganin bore da ya taba faruwa a yankin kasashen Larabawa wanda ya fara daga kasar Tunisia din shekaru 10 da suka shuɗe sai dai kuma ko masu rajin kafa mulkin demokradiyya a fadin duniya sun fara dawowa daga rakiyar kasar da a baya suke mata kallon wace ta ci gaba a demokradiyya ta fara asarar wannan matsayi ne kamar yadda sauran kasashen Larabawa da suka fuskanci bore suka yi a ƙarshe Katie Ledeck yanzu ta zama yar wasannin kaya ta farko da ta samu lambar yabon wasan sau uku a Jeriya Olympics yar wasannin kayan Amurka mai shekara 24 ta ce tana zuba ido daga ta shiga wasan Olympics na gaba da za a yi a shekarar 2024 a birnin Paris za ta bar Tokyo da tarin lambobin yabo na zinari a wasannin kaya na mita 800 da mita 1500 bugu da ƙari ga kuma lambobin yabo na azurfa da ta samu daga wasu gasa guda biyu shi ma Caleb Dressel dan wasannin kayan Amurka ya kafa tarihi a duniya inda ya lashe zinari na uku a cikin wasannin Olympics na Tokyo wanda ya kasa da kiko 50 a tsayin mita 100 na iyon maza ba amurkiyar nan mai wasan motsa jiki na gymnastics Simon Biles ba za ta yi wasannin gobe Lahad ba hukumar gymnastics ta Amurka bata kuma ce ko Biles za ta yi wasa a mako mai zuwa na wasan karshe na farfajiya da kuma tsalle-tsalle ba
to a gaida babu Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma bar mu sake waiwayar rahotannin mu gwamnatin Amurka ta sake aika dubban allurar rigakafin cutar COVID-19 samfurin Johnson & Johnson a karo na biyu a cikin mako ɗaya zuwa jamhuriyar Niger kamar yadda ta yi alkawarin bayarwa a ƙarƙashin shirin COVAX da ke hangen tallafawa ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi a inda nau'in ƙwayar cutar samfurin Delta mai saurin yaduwa ke ci gaba da yaduwa a ƙasashe da dama wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Mumin Barma ya aiko mana ƙarin bayani
allurai kimanin 150,100 na Johnson & Johnson ne Amurka ta aiko da su zuwa birnin Yamai a matsayin cikamakin allurai 300,200 din da kasar ta yi alkawalin baiwa jamhuriyar Niger domin tunkarar annobar corona
Aujourd'hui, les États-Unis utilisent le pouvoir de leur démocratie.
Jakadan Amurka Eric Whitaker kenan yana cewa a yau Amurka ta jingina da mulkin demokradiyyar ta tare da amfani da kwararrun masananta na fannin kimiyya da fasaha da karfin kirkire-kirkiren kasar don tunkarar annobar COVID-19 a fadin duniya. Wannan ya ba mu damar taimakawa wasu. Kamar yadda shugaba Biden ya faɗa, kasar Amurka za ta kasance wata cibiyar duniya wajen kera alluran murkushe wannan cuta.
Le vaccin sûr et efficace est essentiel pour mettre fin à la pandémie de COVID-19.
Da yake karbar wannan tallafi a madadin gwamnatin jamhuriyar Niger, ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idime Nasara ya jinjinawa gwamnatin Amurka da wannan gudunmuwa da aka kesa darajar ta akan ɗaruruwan miliyoyin sefa. Sannan ya yi amfani da wannan dama don jan hankalin jama'a a game da muhimmancin allurar rigakafin corona.
Kasashe da yawa yau ba su shagowa. Wasu ma sun fara yakasu wasu sun fara killace mutanansu abu guda ne zai kare mu da ikon Allah wannan shaushawa ce wanda duk yayi ta baya cikin hatsarin kamuwa da wannan ciwo kamar wanda bai wannan shaushawa ba kuma balle yanzu wanda ya shigo launin delta wanda baya jin magani kenan dan haka nake unhani da wannan dama ta wannan karɓan wanga magani aji na biyu dai in kire mutane duka ƴan ƙasa a hito ayi wannan shaushawa nan da mutuwar wata na September a ce kashi 10 cikin 100 na ƴan ƙasa da ayi mu shaushawa kakin ƙarshen shekara kashi 30 cikin 100 na ƴan ƙasa an yi musu wannan shaushawa. Muna kaima gwamnatin ƙasar Amerika godiya, duka waɗanda ƙasashe da a cikin gungun na facility COVAX, muna kai musu godiya.
Alƙaluman hukumar kiwon lafiya ta ƙasa sun yi nuni da cewa gwajin da aka yi a jiya Juma'a 30 ga watan Yuli ya ba da damar gano mutane 5 da suka harbu da ƙwayar COVID-19, kuma bayanai a jumulce yana cewa daga cikin mutane 2,616 da suka kamu da cutar corona daga farkon barkewar annobar a watan Maris na 2020, kawo yau a nan Niger 2,338 daga cikin su sun samu waraka, yayin da a yanzu haka mutum 83 ke shan magani, sai wasu 195 da suka rasu sanadiyar wannan cuta. Sai dai har yanzu wasu na nuna ɗari-ɗari da ɗaukar rigakafi, duk da cewa likitoci na ayyukan faɗakarwa game da mahimmancin wannan mataki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule, to za mu rufe taskar rahotannin namu a Najeriya a daidai lokacin da ake gudanar da zaɓukan shugabannin jam'iyyar APC a jihohi. Kwamitin rikon ƙwarya na jam'iyyar a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Yobe, Maimala Buni, ya ce muhawarar da ake tafkawa a kan sai hancin naɗa su bai tayar musu da hankali ba. To sai dai lauyoyi da masu lura da al'amuran siyasa na cewa jam'iyyar tana iya rugujewa. Wakilin sashen Hausa Madina Dauda ta yi nazarin batun a wannan rahoton da ta aiko mana.
Muhawarar da ake tattaukawa tsakanin 'ya'yan jam'iyyar APC ya samo asali ne daga wani hukunci da kotun koli ta yanke da ke nuna rashin halarcin naɗa gwamna Maimala Buni a matsayin shugaban jam'iyya na riko. Ɗaya cikin 'ya'yan jam'iyyar APC kuma tsohon ministan wasanni Barista Solomon Dalu yana cikin masu amincewa da hukuncin kotun kolin.
Kotun koli dai ta wanke ne da rayin barkwata na faɗa lokacin da aka rushe kwamitin zattazuwa na jam'iyya, aka sa kuma kwamiti na rikon ƙwarya ta gwamna Maimala. Tsarin mulkin Najeriya na 183 daya cikin bakata ce ba shi yiwuwa mutum wanda yake rike da zaɓaɓɓen matsayi zai sake kuma ya rike wani matsayi wanda kuma na zaɓe. An zaɓi Maimala gwamna matsayin shugaban jami'a zaɓaɓɓe ne, to ya je ya mamaye ka gannan ayyuwa tsarin mulki karasai. Kuma idan ayyuwa kare tsarin mulki karasai, alkalin Ingila mai sunan Lardin ya riga ya faɗa da cewa duk wani karasai da aka yi wa tsarin mulki komai da aka yi karkashin wannan abun banza ne.
Shi ma ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa Barista Mai Nasara Ibrahim Umar ya tsokaci akan wannan lamarin.
Hukunci ne wanda yake yana da tasiri sosai akan harkokin demokradiyyar Najeriya, in ba don dan kyalkyale kaɗan wanda yake su waɗanda suka shigar da ƙara wato Ayuta Ejegede suka yi kuskure ba su sanya ba, da shi gwamna a kira da Luda ya rasa kujerar shi sakamakon wannan hukunci. Abinda ba su yi ba shi ne sun yi kuskure da ba su sanya shi shugaban jam'iyyar APC na riko wato gwamna Maimala Buni a cikin waɗanda suke ƙara ba, wanda da sun yi ɗin da hukuncin ya tawar ga za a kujerar shi.
Amma ga ɗaya cikin mambobin kwamitin rikon jam'iyyar APC Farfesa Tahir Mamman, wanda shi ma babban lauya ne na ƙasa, ya yi ƙarin haske akan matsayin nasu na kwamitin riko.
Ba za ku yi fargaba ba don kotu ta riga ta yanke hukunci akan abin da yake gabanta. Abin da suke kawo zancensa a kai baya gaban mu, baya gaban kotu. To me yasa za mu fargaba? Za mu zauna muna tunani mai yiwuwa ai ba aiki akan mai yiwuwa. So mu tsaya za mu ci gaba da aiki mu ba wani shakka, ba wani fargaba a kai.
To sai dai ga mai nazarin al'amuran siyasa da zamantakewa kuma malami a jami'ar Abuja Farfesa Sadiq Abba yana mai ganin lokaci yayi da jam'iyyar APC za ta yi taka tsantsan.
Abun takeici ne kuma abun kunya ne abun da yake faruwa cikin APC, don in mutum ya duba tarihin kafa APC ya nuna kan cewa APC zai wahala ta girma ta zazirce kuma ta zama wata jam'iyya da talaka suka tunanin ta zama kamar shekaru 6 da suka wuce.
A lokacin da kotun koli ya yanke hukunci akan zaben jihar Ondo ne dai, wasu daga cikin alkalan babban kotun na Najeriya suka sake yanke wani hukuncin da ke cewa naɗa gwamna Maimala Buni a matsayin shugaban APC ya ci karo da doka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar, kuma da iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. To yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya.
Matafiya a dawo lafiya.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yaku Makirni daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai waiwaya kasar Ghana domin duba irin matakan da hukumomi ke dauka bayan da suka gano mutane na asarar rayuka ta hanyar hatsarin mota fiye da cutar coronavirus. Isa Ali shine shugaban kungiyar Valve mai zaman kanta da take fafutukar kiyaye hatsarin ababen hawa a birnin Accra. Ya bayyana mana irin kokarin da hukumomin ke yi na ganin an dakile yawan hatsarin ababen hawa a Ghana, yana mai cewa
in maka duba wasu lokuta kanda sun ka wuce mu yi samu fira kan cewa kamar yan sanda aikin da ya fi shi ba su yi kuma ba kulawa da shani yadda mutane ke cuci shan cifiya ga yadda ya fi cuka da speed limit nan kenan. Yanzu da muke magana gaskiya gwamnati ta ba yan sanda wani na'ura wanda ake amfani da ita a duba gudun mota, shi ne ake ce speed gun kenan. Yanzu haka manya-manyan titi nan da muke da shi yanzu yan sanda na rike da shi, sai mu ce wani bakon da ya wuce ai amfani da shi kan hanyar Achimota a Beta Junction nan kenan ta Achimota, ai amfani da wannan ababai kuma gaskiya an kama masu cuci mota da dama. Wasu na nuna cewa kamar ai su ba dan gudu haka suke yi ba, ai dama gudu da suke yi ta baya wannan an ka duki sun ka kai traffic, so ai wannan sannan zai ce wurare da dama manya-manyan titukan mu yanzu dai sai mu ce matukan mota dai sun gane kan wannan. Sannan na biyu kuma yanzu wadanda san akwai wadanda ke shaye-shaye kuma yanzu haka ana wannan duba sai ga kamar yan sanda yanzu ba wai suna saya wuri guda bane in ya so matukayyancin mota su gane inda suke ba, in yau suna unguwan ga gobe sai ka ga kamar sun sace wuri daga bayan gobe sai su sace wuri, to yanda za su iya su kama wadanda ke taka duka wannan kuma ana yi. To shi ya bar mu jama'a da wanda ke shaye-shaye da suke tuji duka yanzu an samu na'uran da ake amfani da shi. Sannan kuma in mun ka duba akwai wadanda ke kasuwanci kan titi
bakin hanya kenan,
bakin hanya akwai wasu manya-manyan motocin da ke lori wasu na nan suna fito ne cikin kauyukan sai su zo da itatu na sai kaga kamar sun sai kan titi sai suna cirewa, sannan wasu kuma yan sadda kaya suna sadda kaya kan titi tuna. Sannan kuma abin da ke da nan takaici ne akwai bridge da wuraren da an ka yi da ya fi jama'a su wuce, misali kamar mun ka zo kamar Madina haka, Madina ne zuwa za ka Doduwa wani lokaci motoci sun kashe mutane da dama da an kai kiran gwamnati sai gwamnati ta ba da contract an ka zo an ka gina wannan bridge. Yanzu haka sai in ce regional minister kenan na Greater Accra Honorable Henry yanzu shi da kanshi ce wannan aiki ya yi kokari yanzu in za ka wuce Madina ma gaskiya ya yi maka kamar ba ma ka zo ka wuce Madina ba, saboda yanzu jama'an da ke ketare titi kan yadda sun ka bar bridging na yanzu an hana su, yanzu jama'a ba su ketare titi, yanzu za ka ketare titi sai ka bi kan bridging sama kenan wannan kenan. Sannan kuma akwai sai mu ce wani manya-manyan overpassin da shugaban kasa ya buɗe na Fukwasin kenan,
wato gadoji kenan na gadojin da motoci ke bi
suke bi wannan gadoji kenan wannan sabon da sai mu ce shugaba ya je amfani ba da wani jimawa ba sai kasance sai an ka samu kamar wasu manya-manyan motoci suna lodi wuri. To irin amfanin da ake so a samu kai gaskiya ba a samu, saboda shi regional minister da kuma minister da ke kula da shanin motoci kenan transport su biyu da gaskiya sun samu zuwa wurin sun ka yi magana sosai sun ka kori waɗannan motoci har sun ka ce ma sai mu ce district cike jage da wannan ya samu ma wannan motoci wuraren da in sun ka zo za su iya su sauke kayan su duka. So sha alhamdulillah ne
to abinda mai saurare zai so ya ji shine idan an yi kokari an kama irin waɗannan direbobi masu laifin shin akwai wani jan kunni da ake musu don saboda ya zama darasi a gare su?
sosai sosai sai ce ne watanni biyu da ya wuce in an ka kama su ana kai su ga gaban hukuma ne kotu kenan kuma sa hukuntar da su kuma motocin su kuma ba a ba su to sa'annan akwai wani shirin da yanzu yan sanda sun ka ce za su duki shine in an ka kama matukin mota to sai a karbi takardar tuci license kenan to wasu in an ka karbi wannan license sai su bi baya sai su je wurin yan sanda police station da banki kenan sai su ce wai takardar tuci su ta bace sai daga ai musu takarda su je su anshi sabu to yanzu yan sanda na nufi cewa kuma yanzu kun san karbi wannan takardar tuci za su sanar da hukuma da ke kulawa da shanin license da mutum tuci na
wannan labarin mu ya maka bulki a nan mu ci gaba da hira amma ko mai zuwa idan Allah ya kai mu yanzu madadin shi Isa Ali shugaban kungiyar VAG mai zaman kanta da ke babutukar kiyaye hatsarin ababen hawa a birnin Accra da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Daniel Brown da ya hada mana sauti baba Yakubu Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
a gaida baba yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aika mana ta hanyar email sakamakon na farko ya fito daga Shehu Adamur Jau yace game da zargin da ake yi wa GCP Abba Kyari na karbar rashawa daga hannun dan damfaran nan Hushpopi mun zuba ido domin ganin sakamakon da bincike zai haifar domin dai mun san cewa ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi sako na gaba ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta yace salam biyoyi Hausa Hakika mu talakawa muna cike da farin ciki da sallan murna da jin labarin cewa jiragen yakin Najeriya na tsufa ta Kano wanda aka kera daga Amurka sun iso Najeriya babu shakka mudin da gaske za a yi yaki na tsakani da Allah to za a kai ta'addanci zuwa gidan tarihi a fatan Allah Ubangiji ya kawo mana zaman lafiya da ƙarshen matsalar tsaro a Najeriya da ba duniya baki ɗaya amin sako daga Ahmadu manaja daga Bauchi Ngwakarufin Madaki yace muryar Amurka ku isar mun da sakon jaji na ga al'ummomin jihohin Borno Nasarawa da ma sauran jihohin Najeriya da suka sami iftila'in ambaliyar ruwan sama da lalata dukiya da rasa rayuka da fatan Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu da rahama kuma ya maida abinda aka rasa amin sako daga kawu mai ruwa Bajoga da Salim Muhammad Isa Bajoga suka ce hakika hasashen da masana suke yi na cewa jihohi 28 za su fuskanci ambaliyar ruwa ciki har da Abuja abun fargaba ne don haka muna kira ga mahukuntan kasar da su dauki matakin gaggawa kafin faruwa hakan daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen ambaliyar ruwa amin sai sako daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe yace salam biyoyi Hausa hakika yau Asabar ne ake zaben shugabannin jam'iyyar APC na gundumomi a Najeriya a fatan masu nadawa za su zabi nagartattun mutane waɗanda za su kawo jam'iyyar APC ci gaba ba wanda za su kawo kansu da ƴaƴansu ci gaba ba daga ƙarshe ina addu'ar yadda aka fara lafiya Allah ya sa a kammala lafiya madalla yanzu kuma bari mu je ga zangon shirin mu na karshe wato labarai a takaice
yau asabar shirin haramta shirin mutane daga gidajen su yake karewa bayan da shugaba Joe Biden da 'yan jam'iyyar sa ta Democrat a majalisar dokoki suke aiki gadan-gadan amma kuma suka gaza tabbatar da dabarun kare miliyoyin Amurkawa daga tilasta musu barin gidajen su a lokacin barkewar COVID-19 a ƙarshe jiya Juma'a babban daraktan hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO Tedros Ghebreyesus Adhanom ya ce annobar COVID-19 za ta zo ƙarshe idan duniya ta zaɓi kawo ƙarshen ta yayin da yake magana akan barkewar sabuwar nau'in coronavirus ta Delta
kuma sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin baba Yakubu Makeri da yake na gabatarwa sai kuma Daniel Brown da ya bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu